أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن توا تاردكو تتشواني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ليكي باب داما دومن أيكو لتنبوين وعند أسكشا في أديني دراي وازوا غمال دومن يسام مكتا كما أنا إيا أيكو مانا دا سابا نتنبوي تتشواني شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703360415 ko kuma tun adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tayar da muna Lahadi ne 2 ga watan Rabi'u Tsani na shekara ta 1443 bandira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 7 ga watan Nuwamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akramakallah. Sai assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ta yau kai tsaye zamu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda malam tambayar mu ta farko ta zo daga wanda take cewa tana son sayan gwanne a wurin wacce bata san kuɗin sa ba a yanzu domin ta rade da siya. Shine take tambayar shin za ta gaya mata yadda farashin sa yake a yanzu ne, domin ita ta riga ta gaya mata kuɗin da take so ta sayar da shi, wanda daga fadar ne ma ta fahimci cewa bata san farashin sa ba.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلم ورسول الله وأن لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو أبننا ما لمسكي كرا غبن المسترسل. المسترسل شينا متمنى بيسان فراشي با يازو كاسوا دكايا كوكومينا دكايا زي سير أما بيسان فراشن سبا sai kuma kai ka zo ka damfare shi ko ka bigi hancin sa ka sai kayan da kasa da farashin da ya kamata ka saya, ko kuma sai ya zo saya bai san ya ake sai da abun ba, sai ka damfare shi ka sayar masa fiye da yadda ya kamata a ce ka sayar masa. To malamai sun tattauna wannan masalar, shin wannan gabin din, wato wannan damfarar da kai masa da dukan hancin afuwan, ba za ka kira damfarar wannan dukan hancin da kai masa, shin yana da dama in ya gano ada warware ciniki ko ku a'a shikenan dole ciniki zai tafi haka? To wasu daga cikin malamai suna cewa yana da dama in dai aka cutar da shi saboda kasancewar bai san farashi ba, aka yi masa irin wannan bugun hancin, to yana da dama in sayar masa aka yi ya dawo da kaya a mashi kudin sa, ko a sayar masa da farashin da ya kamata a sayar masa da shi. In kuma nashi aka saya aka bigi hancin sa aka karba kasa da yadda ya kamata aka bayar, to shi ma yana dama a dama shi da kayan sa ya dare kudi. Wasu daga cikin malamai sun kayyade, wato sun takaita bugun hancin da cewa in ya kai sulusi, wato in kudin da aka rage masa ya kai 1/3 na kudin da ya kamata a ce an bashi, to suka ce wannan dole a dawo masa in ya nema a dawo masa da kayan sa, bai halatta kuma abin da aka yi masa ba. Abin da yasa suka ce thuluthi, saboda fadar annabi da suke ce ath-thuluth wa thuluthu kathir, to thuluthi yana da yawa, saboda an yi masa da wato dukan hancin da kusan 1/3 na abin da ya kamata ya samu an zabtare masa, to wannan yana da dama a dawo masa da abin sa domin an yi masa al-ghabn, wato an cutar da shi a wannan ciniki. Saboda ka wannan mata tunda bata san farashin ba, kina iya gaya mata in yaso kuma sai ku ciniki, amma in ta sayar miki a farashin da yake koda da sauki, wato koda bai kai farashin kasuwa ba, amma dai babu dukan hanci a ciki da yawa, wato misali a ce abin 100,000 ne, sai ta sayar miki da shi 95,000 ko sai miki 90,000 samu. To kin ga wannan koda akwai wani abin da watakila inda zuwa ta yi ta san farashin, watakila za ta samu ƙarin 5,000 ko 10,000, amma ke kin samu sauƙin 10,000, wannan babu komai, wannan al-yasir, dan abu kankani akan yi afuwa a kansa. Amma misali ana sai da shi 100,000, yazo ke kuma ke sai shi 50,000-60,000, cutarwar akwai yawa. inda duk randa ta gane kuma ba za ta taba ambatanki da alkhairi ba saboda ka in ya zama akwai cutar wadda yawa to wannan ya kamata ki ja hankalinta kuma sannan sai ku tattauna in kuma kin ga abinda za ta saukin da aka samu dan tazarar kadan ce to wannan in kadan alimi malamai suka yin ce ana yin afuwa ga abin in ya zama kadan ne
to sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa malam su sojoji ne da suke zuwa daji domin korar yan ta'adda a mafakar su to yace sai shugaban su yakan ce wanda zai ci abin su ko dabbobin su zai dauka ya ci sai kaga wasu suna amfani da damar su suna daukan kayan da kuma dabbobi da wasu abubuwa na amfani suna tawa da su to shine ke tambaya menene halaccin wannan abin da suke yi
ka'ida ita ganima ana cin ta ne tsakanin yaki da musulmi da wanda ba musulmi ba yaki tsakanin wani ba musulmi da musulmi ana yaki da aka sharanta ganima amma fada irin wannan na banditry zaka samu musulmi ne yan uwanka baka cin ganimar su ce ka ci ganima yawanci daga dukiyoyi ma da suke gunsu din na sata ne na jama'a ne ba wai dukiyoyin su bane shanu ne ko kudaden da suka karba na fansa a hannun mutane sai zai zama kuma ganima kai ka karba ka ci koda ko ka bandan ka zai ce ka ci abinci wani abu ne da za a iya cewa ba wani abu tunda abinci ne amma baka ci ba lalacewa zai yi amma shanu misali ka kore shanu to kai ma ka zama dan banditi din kai ma ka zama bandit su sun sata kai ka sata abun su sata ta sata sata irin wannan kamata in an samu dukiyoyi a hannun su a dawo da su kuma sai a bibi mutanen da suka yi wa cuta a mayar musu dukiyar su da gwamnati ce gwamnati kuma ta al'umma ce kuma galibin waɗannan mutanen ko waɗanne group ne kuma an san su kowane group an san abin nan ya saka wanda suka sace wani an san wani group ɗan wani group ne suka sace sai ce ce ai jama'ar wane ne suka sace shi jama'ar so aka samu waɗannan dukiyoyin sai a nemo waɗanda duk suka zama victims na wannan abu da aka cutar sai a ji kowa abin da aka cutar da shi a yi kokari a bashi wani abu daga cikin abin da aka samu ko da ba zai samu duka ba a rage masa abin amma ba wai kawai ku kuma jami'an tsaro da ku je abin da wani daga cikin komandojin ku ce ku cinye dukiyar to kaga kanku kuke wa yaki kenan ba al'umma kuke ba saboda wannan baya halatta ka ci dukiya kuma ka'idar musulunci ma babu ganima a tsakanin tunda waɗannan mutane duk musulmi ne ba hukuncin kafirci akai musu ba bugat ne azzalimai ne in ta'adda ne macuta ne makasa ne duk sunan da ka so ka basu amma yanzu ba za ka kira su kafirai ba saboda wannan aikin da suke yi haka babu makarar ganima tsakanin ka da su ka ce ka ci ganima ka ci halal kuma ko ba komai ba tunda wannan abin da suka karba na jama'a ne ko da ba su waye su ko musulmi ne ko ba musulmi ne kayan jama'a ne suka kwace suka je suka tara a cikin jeji aka kore su aka gano kayayyakin da suke gurin su kuma sai a ce ku kuma ku sojoji ku kwashi ku tafi da su in abinci ne sun dafa ko sun aje ana iya cin abinci wannan babu wani abu wannan ba ci ba zai lalace amma kamar abin da ya shafi dukiya irin shanu awaki ko nerori da suka karba na fansa a ce kawai a rabe muku wannan baya halatta
to sai shi kuma ne ke cewa shi jami'in dan sanda ne kuma suna aiki ne akan hanya irin na stop and search din nan sai wasu masu daukar kaya daga Kano zuwa Jamhuriyar Nijar suke zuwa yace idan za su fita sai su ba su kuɗi ba tare da sun tambaye su ba amma kuma su ba su san abin da ke cikin abin da za su fita da shi ba idan sun dawo ma haka sukan dauko karafa ne na yan gwangwan shi ma suna ba su kuɗi shine ke tambayar shin ya halatta mutum ya ci waɗannan kuɗin a matsayin halak
to ta ina zai halatta an aje ka akan hanya domin ka a dauko wasu abubuwan da suke masu cutarwa waɗanda bai halatta ba a ce mutum ya dauke su makamai ne musamman a wannan lokacin da ake safaran makamai ko kwayoyi ne da ake safaran su ko watakila ma jariri ne aka kashe aka sa a cikin boot ko sauransu kai an ce ka tsaya kan hanya domin wanda ka ga suspect ne kana zargin sa ka tsaye da shi ka ce ya duba maka abin da yake dauke da shi maimakon haka kawai sai baka kuɗi ya wuce wanda a haka da yawa makamai suke wucewa a haka kwaya take wucewa a haka ake sato mutane a wuce da su duk wani abu na laifi a haka zai wuce to kaga aikin da aka baka baka yi ba ka jawo al'umma musiba kuma ka karɓi cin hanci sai ya za a ce kuma wani abu da kai halal ne ka ci ko kuma ya je ya dauko wani abu ka tsaya ka karɓi kuɗi a gunsa ka ya wuce wannan baya halatta kana san kansa mai tambayar yana da so ne a ce masa baya halatta dan shi yasa mai fito da yadda abin yake faruwa sosai
to sai shi kuma ne ke cewa mallam mutun zai iya bada kuɗi na gudunmuwa da za a yi wani aiki na sadakatul jariya da niyyar Allah ya bashi lada shi da mahaifansa alhali ko mahaifan nasu duka biyu suna raye
arai da gaske sadaka yadda za ta haifa za ta amfanar da iyaye lokacin da suka rasu haka nan za ta iya amfanar da su an yi musu lokacin da suke da rai azu in kai sadaka za su amfana da ladan koda ko suna da rai duk da cewa ka sa su su yi da kansu yafi akan kai kai ka sa mutun yayi domin mutun ya dau dukiyar sa yana jin tashi ce ya dauka ya bayar duk da yana so atal mala ala hubbihi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kana san abun ka dauka ka bayar to wannan yafi zama lada yafi zama daukaka da daraja a gurin Allah subhanahu wataala saboda wannan abin da ka samu sannan zai kashe maka cutar ruwa da take cikin zuciya Allah ya ce wa uhdiratil anfusush shuh to an halitta wa rayuka ruwa wato san kankame abu da rashin sakin sa to me zai warkar da wannan cutar da take da zukata suke da ita shine ka dauka ka bayar kana so to yayin da zaka ce mahaifanka za su mallaki abu nasu su dauka su bayar yafi kai ka rika bayarwa ko sun sani ko ba su sani dan ba za su ji wannan tunda daman ba nasu naka ne ka dauka ka bayar ba zai ji cewa wannan abu da dashi ne yana so ya dauka ya bayar ba zai zama daya ba amma maganar lada akwai lada a cikin wannan babu laifi
to sai wannan ita kuma take cewa mallan yar uwarsa ce ta rasu ta bar gado sai suka ce su sun yafi ayi mata sadaka da wannan gadan ladan ya je mata shine take tambayar malami ne hukuncin abin da suka yi
inda ittifaki dukan su ba wani wanda ya ji kunya dan ana son irin wannan dan wani lokaci wani zai ji nauyi in kuna nan wani yana da buƙatar amma sai ku biyar ne sai hudu suka ce duk su sun yafi shi koda yana da buƙatar dun kunyar ko zai iya cewa shi bai yafe ba sai ku sa shi ya yafe haka tare da cewa da an raba an ba shi zai amfana da kayansa to irin wannan gojewa irin haka sai a raba in aka raba kuma sai a ce to muna so wanda duk yake so kaga sai dauka ya bayar a lokacin amma in ba a raba ba to koda yana son ba zai iya cewa saboda shi kadai yanzu shi a bashi a yanko kasan sa a bashi zai zama da nauyi amma ba wai laifi bane dan ku duka kun hadu kun yi sadaka ga wata ƴar uwarku ko dan uwanku da ya rasu da dukiyar da kuka gada daga wajensa
to sai shi kuma ne ke cewa mallan ya kasance gaban mahaifiyarsa ya rayu kuma ita ce da ta yi masa abubuwan ma da mahaifi yake yi wa ɗansa ya ce amma kuma shi duk wata biyayya da ya kamata ya mata bai yi mata ba a cikin ɓacin ransa a ƙarshe dai har ta rasu shi ne ke tambaya mallan yanzu yana cikin da ya san da kuma nadama akan abin da ya aikata mata da sun da ya tuna abin yakan dame shi shine ke tambayar shin zai iya neman yafiyar Allah ya yafe masa wannan laifi ba tare da ya kama shi da laifin ba a ranar alkiyama
to haƙƙin iyaye yana da girma sosai da gaske Allah ya ta wasiya da jan hankali akan haƙƙin iyaye wasainal insana bi walidayhi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana haka alqur'ani ke ta bayani gurare daban-daban wada haƙƙin iyaye bayan an faɗi haƙƙin Allah kai tsaye sai a ce kuma ga haƙƙin iyaye a kula da su to a ce mutum ya rayu da iyayensa amma bai kula da su ba kuma musamman ma a ce ka taso cikin gata da kula da mahaifiyarka ta yi maka ko mahaifinka amma ƙarshe kai kuma kai masa abin da bai dace ba wannan babban laifi ne da Allah subhanahu wataala ba ya kyale wanda ya yi shi bayan rasuwar su kyautata musu ba zai kare ba kyautata iyaye ana mu kyautata musu da suna nan da sun rasu wanda Allah ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira su ci gaba da yi masa addu'a su ci gaba da yi musu kyakkyawar addu'a duk sanda kai sallah kai azumi kai wani aiki na alkhairi ka sa su a cikin addu'a Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu kai musu irin waɗannan addu'o'i yana da cikin haƙoƙin su da ba za su dakata ba suna da wannan haƙƙin da zaka ci gaba da yi musu sannan sadaka da wannan dukiyarka kai musu waƙafi in kana da hali ka gina wani abu saboda su ci gaba da samun lada wanda za su yi farin ciki in suka ji ko suka gani gina musu rijiya masallaci makaranta da za a karanta alqur'ani ka gina asibiti za a rika samun wani abu ne da al'umma ta amfana ana kai musu ladan wannan zuwa kabarinsu zuwa ma'aunin littafansu na ayyuka wannan yana daga cikin biyayya da za ka ci gaba da yi musu koda ko bayan sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka kyautatawa waɗanda inda suna da laifi suka kana kyautata musu za su ji daɗi ka kyautatawa danginsu 'yan uwansu abokan zumuncinsu duk wani wanda ka san cewa mahaifiyarka ko mahaifinka yana da kyakkyawar alaƙa da shi kuma ya ji daɗin rayuwa da shi ka ci gaba da kula da shi kai ma ka kyautata masa wannan duk yana daga cikin biyayya da za ka yi wa wannan mahaifi ko mahaifiyarka da yanzu ba ta lura sannan kuma ka ci gaba da neman gafarar Ubangiji da neman yafiyarsa wala Allah ya karɓi tubanka ka je gobe kiyama da waɗannan ayyukan da kai saboda su Ubangiji subhanahu wataala ya rarrashe su su yi maka ka samu afuwa da gafara ta Allah subhanahu wataala a wannan ranar.
To sai shi kuma ne ke cewa malam menene makomar mutumin da ya rasu a wajen dambe?
To ya rasu a wajen wani wasan banza wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. Shari'a ba ta yarda da damba ba, shari'ar musulunci ba ta amince da damba ba, ko da su masu damban sun yarda su yi, ko da doka ta ɗan adam ta ce su yi, a shari'a ta Allah ba ta yarda da damba ba, saboda wani abin da zai shigar da cutarwa ga wani ko ka cutar ko a cutar da kai haramun ne a musulunci. Dambe kowa ya sani har rasa rai ake yi, wanda ba bai rasa rai ba to ƙarshe yana iya kamuwa da wata cuta ta da za ta kasance tare da shi har mutuwarsa. Yawanci cutar nan ta makarkata ai daga waje ɗan dambe suka fi kowa da kamun abin nan dukan kai ɗin nan da ake da sauransu, saboda ka za ka ga cewa kafin ya mutu ya samu wannan cutar ta makarkata shi kaɗai ta rawa haka jikinsa yana rawa. To duk wani abin da za ka cutar ko a cutar da kai haramun ne yinsa a musulunci. Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima, cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka, cikak ku kashe kawunan ku Allah fa mai tausaya muku ne kar ku jefa kanku cikin halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar, ba cuta ba cutarwa, ma'ana kar ka cutar da kai, kar ka cutar da wani, kada kai ba a cutar da kai. Wala yudarra katibun wala shahid, da yake maganar bashi da masu rubutu da mai rubutawa da mai shaida, aka ce ka a cutar da mai shaida ko mai rubuta ko mai shaida, kai shi ma mai shaida ko mai rubuta ya cutar. Ma'ana dai za ka ga shari'a she take da kore a cutar ko ka cutar. La tazlimuna wala tuzlamun, kar ka zalunta ka a zalunce ka. Haka dai mai ciki yake da waɗannan abubuwa baya ga wasu abubuwa can daban waɗanda su ma in aka yi la'akari da su duk za su isa wannan wasa ya zama haramun. To mutum ya mutu yana aikata haramun, abu shakka bai yi kyakkyawan ƙarshe ba.
To sai mai tambaya na gaba yake cewa malam ya halatta miji ya ƙara mata ta biyu ba tare da sanin ta farko ba saboda tsoron masifarta?
Amma ba sharaɗi ba ne ƙarin aure sai ta farko ta sani, ba wai sharaɗi ba ne wannan cewa in ba ta sani ba ko aure bai yiwu ba ko an saba wa Allah, sai dai kawai kyakkyawar mu'ashara, wato kyakkyawar al-mu'ashara bil ma'ruf. Ana son ka zauna da iyalanka zama na mutuntawa, zaman da kowa zai ce ya ji daɗi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah ce ku yi zama da su ta hanyar da ta dace. To ana son a samu kyakkyawar mu'ashara shine yayin da ka so ƙarin aure ba laifi ka sanar da su, kila ka kwantar mata da hankali ka lallashe ta, za ta ji ba daɗi. Wannan ɗabi'a ce ta ya mace, ɗabi'a ce ma ta kowa ma har namiji, kishi wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin zukatan kowa ma. To amma tunda wani abu ne da Allah ya halatta, kishin nata ba laifi ba ne don ta nuna kishi, illa iyaka dai ya za ta yi kishin. Za ta yi kishin ne na masu hankali ko za ta yi kishin ne na mahaukata marasa hankali? In ya zanto ka gaya mata to za ka yi ƙoƙari ka lallashe ta, ka yi mata wani abu na ihsani na kyautatawa ƙari akan abin da ka saba yi mata, sannan kuma watakila ita ma za ta so ta ɗan yi wasu abubuwa wanda muka sani a zamananci macen da take gida za ta so a ce wacce za a ƙaro mata ita ma ta zo ta same ta tsaf-tsaf, koda bata tashi kula da abubuwan ta ba, in ta san za a kawo wata za ta canza kujeru, ta canza kaza, ta canza kaza, ita ma kada a ce a yi cikin wani zama take yi na takaici. To duk wanda zai taimaka sanar da ita din, sabanin in ba a sanar da ita ba, haka za ta ji abin kawai ana hirarsa a gari, ko kuma a kawai rana tsaka ta ji ana sallama za a kawo amarya. Kaga lalle dole a hankali zai fita shi a nan, kuma za ta ɗauka cewa lalle kai ba ka nada shita ta ba. Na ka sanar da ita din yana da kyau, ko da kuwa za ta ɗanta da balli, sai dai idan an san cewa ballin da za ta da na mahaukata ne tuburan, to wannan kuma sai a san yadda za a yi ran da ta san labarin an ɗaura auren. Shi ma dai abin yana nan, ai ba an gudu ba a tsira ba ne, gara wani abin ma a magance shi kafin ma ya zo lokacin da an ƙu lokaci ya ƙule.
To sai saƙon Abubakar Muhammad ɗalibi yake cewa waɗannan nafulfulu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barinsu ko da yana halin tafiya.
Annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya baya barin sallar witri, baya barin rakatai alfajir. Sallar witri ita ce sallar qiyamul layl, raka'a uku, raka'a ɗaya a wasu riwayoyi, raka'a ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ko goma sha uku, duk dai sallar da ake yi ta witri da adadinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin ta ko da halin tafiya yake. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin rakatai alfajir, bayan alfijir ya keto kafin sallar asuba ya raka'a biyu, wannan ko a halin tafiya yana yi. Sannan an rawaito cewa ya yi sallar walaha, hadisin Buhari, ya yi sallar walaha a Makka lokacin fatu Makka raka'a takwas. To haka ita ma tana cikin sallolin da Annabi ya yi su a halin tafiya. Amma rawatib na kafin sallah da bayan sallah din nan da ake yi, wannan Annabi ba ya yi su a halin tafiya.
To sai mai tambaya na gaba yake cewa mala idan liman na yin kabbara a cikin sallah, mamu da ke bayansa za su rika bayyana kabbarar su ne a fili ko ko za su yi ta ne a asirce?
Za su yi ta ne yadda za su ji yadda kansu, ba wai a asirce ba, yadda kowa zai ji yadda kansa. A daga murya za su yi mata yadda muryar wani tana shiga ta wani, za su yi yadda kowa ya shi zai ji abin da, amma ba kai su kuma gumba kawai, sai dai su tafi su ruku'u su dago, ba mu harshen su bakin su baya motsawa, ba haka za su yi ba. Za su yi kabbara amma iya su ya su su kowa ya ji yadda kansa.
To sai saƙon Abubakar Sadiq Mararaba yake cewa shin zai iya sanya hannuwansa su wuce gwiwar kafa a lokacin da ya ruku'u saboda bayansa ya yi daidai yadda ake so a sallar?
A'a, ba zai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sifanta sallarsa yana sanya hannayensa ne a kan gwiwoyinsa kamar wanda ya rike su, ka'annahu qabiduhuma, ya kama ya danke gwiwoyinsa, amma ba wai can yake kai hannayensa ƙarƙashin gwiwoyinsa ba, da niyyar wai bayansa ya balance. Shi balance ɗin kullu wahidin bi hasabihi, kowa da irin balance ɗinsa. Ba ce aka yi don wasu sukan zata cewa a balance ɗinka da na wani da wani sai ya zama ɗaya, ba zai yiwu ba, kowa da irin halittar da aka yi masa. Wani duk da ya so ya yi balance ɗin ba zai yi ba, wani garin balance ɗin kuma sai ya je kaga kana ƙoƙarin ma ka ƙirƙiro wani abin da ba shi Annabi ya yi ba, ka bar wanda Annabi ya yi kuma kana so ka yi balance. Ina balance yake cikin aikin da ba shi Annabi ya yi ba? Saboda ka ɗora hannunka a kan abin nan, ka miƙar da bayanka iya gwargwadon yadda halittarka take, abinda ya fi ƙarfin ka yi shi a yadda tsarin zuwan halittarka, ba a kama ka da shi. Wannan wani abu ne wanda ba kai ka yi wa kanka gadon bayan ba, kamar yadda suke cewa in an ka zuba ruwa ma ba zai zubo ba. Wannan duk faɗa ce da ta baki, wannan ba gaskiya ba ne.
To sai shi kuma Isa Adam daga Bauchi yake cewa yana bin wani limami sallah ne, amma kuma idan ya zo sallama daga sallah sai ya ga yana yin sallama guda uku, shi ne ke tambayar shin hakan ya tabbata ne a sunna?
Abinda ya tabbata a sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sallama ɗaya ko biyu, akwai sallama biyu wanda ya tafi yawa cikin hadisan da suka zo na sallamar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana yin sallama wanda yake damansa ko da hagunsa, sai kuma hadisin Aisha wanda ya zo da sallama ɗaya, rajin Al-Hakim da Ibn Hibban suka rawaito da shi, sun inganta shi ko sun hassana shi. Shi kuma ya zo da cewa ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ɗaya. To wannan su suka inganta ba ba sallama uku, ko da kuwa wasu daga cikin malaman fiqhu musamman na Malikiya sun rubuta, su Malikiya gun su sallama ɗaya ce, sai dai ce sallama ɗaya din da ita ce zaka yi ka kallo abin ɗinka mamu ne ka in kai kana mamu shi liman da musallama ɗaya ce da zai yi ya kada kansa abin da maka dan mamu ne sai bayan kai sallamar fita daga sallah sai kai wata sirran ce mustahabbi ce kai wa abin nan kai wa mamu kai wa liman kai wa kuma wanda yake yake hagunka to amma wannan ba ta da asali a sunna
na'am to sai shi kuma ne ke ce mallan shine yake aikiwa wato yake bautar kasa a yankin kudu yace tsakanin sa da masallaci akwai nisa sannan akwai a cikin masaukin nasu da suke akwai ɗakin da suka mayar da shi kamar shine nasu masallacin to shine yake tambayar shin zai iya yin sallah a ciki ko kuwa sai ya je wancan masallacin da yake da tazara tsakanin su
idan yayi nisan da inda za a kira sallah ba loudspeaker ba zai ji ba wannan ba ya lazimta sa sai ya ji ana la'akari ne da kiran sallar da mutum zai yi da sautin sa ba tare da speaker ba in ka jiyo kiran sallar sa da sautin sa ba speaker ma'ana kai ka iya sanin zaka iya kiyasta tazarar da in a ce zai yi kiran sallah babu speaker zaka jiyo shi to wannan zaka ta masallacin ne ba zaka zauna gida ba in har zaka yi sallah a jami'i amma in yayi tazarar da ba dan amsa kowa ba ba zaka ji kiran sallah ba to wannan baya da zumta ka sai ka je can sannan inda kuka rike musalla sunan shi ba masallaci ba masallata ce ba masallaci ba ne so zaka za ku iya sallah nan tunda ba ku iya samun masallaci kusa da ku
to ne shugaban ke cewa mallam menene ingancin hadisin da ake jinginawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk sallar juma'a da aka yi ta da rawani ta fi sallar da aka yi ba tare da rawani ba daraja sau 70
duk ilahirin hadisan da suka zo suke fadar falalar sallah da rawani ko wani lada da mutum zai samu dan ya sa rawani ladan kaza ne ko sallar satar kaza ce wannan duk ba su inganta ba hadisai ne bara gurbi Ibn al-Jawzi aka kawo su a cikin littafansa ilal mutanahiya al-mawdu'at al-fawaid al-majmu'a na Shawkani da sauran tanzihu shari'a na Ibn al-Arraq sun kakkawo waɗannan hadisan sun yi bayanin cewa dukkan su ba wanda ya inganta daga Anas da su abinda ya inganta shine Annabi ya naɗa rawani ya shiga Makka hadisan Anas ya shiga Makka da rawanin sa ya jeho abin din sa jelan rawanin akan kafadarsa wannan shine abin da aka samu amma ba falalar sa rawanin ba akwai bambanci tsakanin a faɗi lada a ce wanda ya sa rawani yana da lada kaza wanda ya salla da rawani ya fi wanda ya salla ba rawani wannan duk hadisin da ka ji da irin wannan siga to ba a gurin malaman hadisi ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ga bara gurbi amma a ce Annabi ya sa rawani wannan kamar yadda ake cewa ya sa izari ya sa gyauto ya sa duk wannan shi ma haka ne da kayan sutura su ce a nan duka wani balarabe wanda yake da mutunci haka yake fita ba wanda yake fita ba rawani rawani abu ne da yake sutura su ce al'ada su ce kamar mu musa zanna bukar musa huluna a kan mu za mu fita na'am
to sai wani ke cewa yana so ya san lokacin da sallar isha'i take fita domin ya ji wasu na cewar daga 12 dare ne lokacin wato sallar isha'i yake wucewa
duka salloli ba a musu lokuta da agogo kace sha kaza karfe kaza wannan duk ba haka yake duk lokutan sallah suna da ma'aunan su wannan ma'aunin yana da ya danganta da lokacin sanyi da lokacin zafi kowanne akwai yadda ma'aunin yakan caccanza wanda kaga in ka saka wasu wani karfe kaza ka sa agogo to zai iya zama a lokacin ya canza ga kula azhar da take shiga ba haka da take ta dawo baya sosai haka nan la'asar 3 da rabi sai a kira sallar asar kace karyo 4 ne la'asar ko yaushe to haka nan ana auna faduwar rana yanzu karfe 6 sai mun tira shi kadan sai kaga magariba ta yi a wanda zai zauna ce ai 7 ake sallah watanni kaza da suka wuce don haka duk sanda zan yi sallar magariba sai 7 ta yi to 7 dan mutuna za a kara sai ka ji isha'i so ba a cewa karfe kaza wanda duk kaje ce karfe kaza to ba lokacin sallah yake gaya maka ba wani abu da bai yake gaya maka haka ba kace 12 ba 12 dare wani a lissafin bature ko mu ce a lissafin shamsi amma lissafin kamari su ba haka suke abin da su suna duba faduwar rana ne yaushe rana ta fadi karfe 6 to da yaushe za ta hudu abinda za ta hudu karfe kaza za ta rana za ta hudu ba alfijir ba huduwar rana to sai ka lissafa awannin awannin da suke tsakanin faduwar ta da abinda in ka raba mi shine ka samu tsakiyar dare saboda tsakiyar dare din za ta zama karfe 11 ne kamar a yanzu da faduwar rana take yi da wuri tsakiyar dare sai ka samu wani karfe 11 ne ba kai 12 ko 11 da rabi ko 11 da 'yan mintuna to magana wasu suna cewa ƙarshen abin larurin ta shine lokacin hudu alfijir amma magana mafi inganci shine kare wasu da sindarin farko shine ƙarshen lokacin asuba su da sun farko na dare in ya kare wato za ka kashe dare uku daga lokacin faduwa da lokacin hudu wa sai ga awa nawa ya baka sai ka sa awannin nan uku to abin da ya baka kashin farko in ya kare to shine mukhtarin ta ya fita
duk masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahmani daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko dinna ku sakonnin tambayoyin musamman kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shirin domin samun fita zamu dora cikin shirin namu nan gaba kadan ku dakace mu tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma dai kuna damar aiko mana da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita to wannan tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa yana bin liman sallah ne sai wani ya zo daga baya ya kabbara sai shi kuma da ya ji wannan kabbara sai ya tafi ruku'u ashe ba liman bane yayi wannan kabbara to sai ya dago da sauri shine ke tambayar shin akwai ba'adi a kansa
ba sai yayi ba'adi ba ya dago ya tafi tare da liman kuma sun yi ruku'u shikenan ba sai ya saki ba sai ya wuta ba'adi a sallarsa ba
na'am to sai shi kuma yake cewa mallan ko kuma take cewa ita ce take yin sallar isha'i ta yi raka'a biyu sai ta tuna cewa zanin da ke jikinta ba shi da kyau shine sai ta miƙa hannu a kusa da ita akwai wani zanin sai ta dauko ta daura amma kuma ta dan karkacewa alƙibla take tambayar mallan ya matsayin wannan sallar tata
in dai bata bar alƙibla gaba ɗaya ba dan karkacewa kada wani ba zai bata mata sallah ba kuma ta yi yadda ta yi din haka ne haka ya kamata ta yi saboda sallar ta tayi ba komai akan ta
to wannan shi kuma yake cewa mallan menene hukuncin masu goge takalmi da suke zama a kofar masallatan juma'a idan mutum zai shiga cikin masallaci sai ya bar musu takalma su kuma a yayin hudubar liman suna goge waɗannan takalma shine ke tambayar shin wannan yana shiga cikin haramcin cinikayya bayan kiran sallar juma'a
rai ko baya halatta an kira sallah na biyu wanda shine lokacin da liman ya hawo minbari ba halatta dukkan wani abu wanda ya shafi cinikayya ba harkar shirya zuwa masallaci ba ko zama a masallaci a jira abin nan a saurari hudu ba saboda wanda yake ma'aikaci ne na hannu daidai yake da wanda yake dan kasuwa ne a kasuwa duka za su bar an ce wa zarul bay ba yana nufin kawai sai wanda zaka ce ai ciniki yake ai tai ya sallama ba shi kudi ya karba sannan shine aka amma magini ya ci gaba da ginin sa wannan manomi ya ci gaba da noman sa me makiri ya ci gaba da kirar sa babu komai saboda shi ba bai ba yake a wannan ba haka bane saboda duk wani aiki da kake yi don abin da ake yi cewa kai fas'au ila zikrillah to kaga kai an ce ka tafi inda ake ambaton Allah ka ce kuma kai ai ba kai ake nufi ba an ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah saboda ka abin da ake bukatar ka a lokacin shine as-sa'yu ila zikrillah ka je ka shirya baka shirya ba ka zo masallaci ka zauna ka saurari huduba daga wajen liman saboda wanda zai zauna yana aikin shayinin din takalmin mutane a bakin masallaci wannan bai yi sa'yu ila zikrillah ba haka ba zai ce ai shi ba sai da sayarwa yake a lokacin ba sai da sayarwa yake mana tunda kudi yake aiki yake da kudi za a zo a bashi baya halatta yin wannan
to sai shi kuma ne yake cewa malam yana matsayin mamuni to sai yaro ya zo ya hau kansa kuma bai tashi ba gashi dai man ya ci gaba da sallah kamar yadda ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine yake tambayar ya matsayin wannan sallar tasa
to abin da duk sai tsere masa shikenan sai ya ci ko amma ba ce akai ba shi liman ya tashi kai ya tashi shi liman ne shi annabi sallallahu lokacin da yana sallah shine liman ba wanda zai tashi sai annabi ya dago to amma yanzu kai ba liman bane wani yaro ya hau yanka ko ya hau gadan bayan ka liman ya dago kai kai ka kidagowa sai ce kai yaro ne a bayan ka liman yayi wani ruku'un ya dago kai kana nan a sujjada to in ka tashi waccan wance wanda raka'a ta kubuce maka tashi dole sai ka cikota a sallar saboda baka samu ruku'u ba
sai ne ke cewa malam ya ji wani malami na cewa magidancin da yayi zina koyi mushe ne da rai saboda hukuncin sa jefewa kuma duk wanda aka jefe zai mutu dan haka duk aikin da zai aikata ba za a karba ba shine ke tambayar menene masa
ba haka bane wanda yayi zina babu shakka ya aikata babban laifi in yana da aure aka samu shaidu ko yayi ikrari da cewa yayi hukuncin sa jefewa ne in ya zanto ba a samu shaidu ba ko bai ikrari ba wannan ba cewa ya zama mushi zai iya tuba kuma Allah ya yafe masa babu laifin da mutun zai iya tuba Allah ba zai karbi tuban sa ba sai dai in ba tuban gaskiya yayi ba tuban ba zuru yayi amma in tuban gaskiya yayi Allah zai karbi tuban sa so ba a cewa shikenan ya zama mushi kuma Allah ba zai karbi tuban sa ba har abada babu wannan cewa la yaznun cikin wadanda Allah subhanahu wataala ya fada cewa la yaduna ma Allah ila an akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب اشي كaga za a tuba koda shirka akai koda kisan kai akai koda zina akai a ƙarshe Allah zaka iya tuba ya yafe maka saboda kai in zai tuba za ka karbi tuban sa mutakar da yayi tuba na gaskiya da zuciya daya dan Allah kuma ya hakura da wannan laifi bai ci gaba da yi ba
shi ma ne yake cewa yana neman karin bayani ne kan batun da ke cewa wanda ya aikata zina an cire masa rigar imani kuma ba za a karbi sallar sa ba na tsawon kwanaki 40
an cire masa rigar imani wato ila yana nufin hadisin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min shi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai zina ba lokacin da yake zina yana mu'mini abinda ake nufi imanin sa na wajibi akwai abubuwa da Allah ya wajabta masa akwai abubuwa da Allah ya haramta masa baya ga asalin imanin sa wanda shi yake zama musulmi asalin imanin da mutum yake zama musulmi da shi imani da Allah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi wa annasu ne shikashikan imani guda shida wanda babu musulmin da zai zama musulmi sai ya yarda su mutum ya yarda da biyar bai yarda da ɗaya daga cikin shidan nan ba musulmi bane sai ya yarda da Allah bai yarda da mala'ikunsa bai yarda da Allah bai yarda da manzansa ba ko ya yarda da Allah da manzo amma bai yarda da kaddara ba duk ɗaya da zaka bari daga cikin waɗannan shirin ba ka zama musulmi ba to wannan shine ake kira aslul iman wanda duk musulmi yana tare da shi in kaga ya zama ba musulmi ya zama ba musulmi to ya karye ɗaya daga cikin waɗannan shine ya fita daga musulunci to wannan ba shi ake nufi da la yazni zani hina yazni huwa mu'min ba akwai kuma al-iman wanda shine ayyuka na ƙwarai aka ce kai kaza wajibi ne kai sallah kai azumi kai kaza kai waɗannan abubuwa duk wajibi ne kai su abu kaza haramun ne haramta maka kaza daga cikin hadda zina to waɗannan duk ka zo da su da wannan dokar ka kiyaye wannan dokar shi kansa imani ne duk san da zaka kare wata doka to wani bangaren imanin ka ne ka cire zaka mutumin da ya taho yayi zina to kaga imanin haramta zina ya fita daga zuciyarsa lokacin da zai yi zina sai wannan jin girman abin da zai yi na laifi ya rabu daga zuciyarsa nan zai yi to amma ba asalin iman ake tubikewa ba wai kafiri yake zama lokacin ba yana nan a musulminsa amma kuma imanin da yake na kamala na wajabci babu shi tare da shi شيني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن انا با مي زنك داي با دا براو دا مشاين جيا دوكا هكا سكي دو سن دا سو ايماني سي wannan ganin girman Allah din da tuna wannan dokar Allah din ta bace a zuciyar su saboda ka sai bayan sun yi sannan kuma watakila tunanin su hankalin su ya dawo kuma su masu rabo ne su koma ga Allah su tuba
to sai wani take cewa mallam ta kasance tana son sanya niqabi idan za ta fita amma kuma mahaifiyarta ba ta so duk sanda ta ga ta dauko niqab din za ta saka sai ta yi magana cewa ba dole ne sai ta sanya shi ba saboda niqab ita haushi yake ba ta shi cikin tambayar mallam ta rasa yanda za ta yi domin ita tana sha'awar ta yi shiga mai kyau da hijab da niqab da ma safar kafa shi ne take tambayar ya kamata ta yi
to na farko dai ita wannan mahaifiyar take ba daidai take yi ba mata bai dace ba kuma abin da take yi duk wani abu in ya zance shari'ar Allah ce ko da ba ta zama wajibi ba inda Allah yana ya shar'anta ta ya yarda da ita zo ya yarda da ita addini ne to ko da ke ba kiyayi kake kyamace abu ba daidai bane kyamar abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa bayinsa ko da ba na wajibi bane kyamar sa kuskure ne babba wani ma daga cikin malamai suna sa cikin hanyoyin ridda zalika bi annahum karihu ma anzalallah to karihu shari'atullah ka kiyamace shari'ar Allah akwai zaka ga wani abun kai ba za ka yi ba amma kuma dan wani yayi ba za ka kiyamace shi ba ka san wani abu yayi na daidai watakila kai ma da Allah subhanahu wataala ya wato ba dan shedan da ya shiga watakila kai ma da kai to ba ya dace wa dan mutun yana abu kai abun ka ba yi za ka yi ba to ka kushe shi ko ka ce kana jin haushin abun wannan kuskure ne ba karami ba niqabi yana daya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda mata su yi cewa la tantaqibil mar'a lokacin da ake yake maganar aikin hajji cikin abin da yace kan mata su saka a lokacin da ake suka yi ihrami kar su sa niqabi kaga ashe gina suna sa niqabi sai aka ce in sun dauki ihrami to kar su sa niqabi Aisha tace sai muka kasance in mun zo inda jama'a suke maza sai mu saki niqabin mu mata Annabi suna sa niqabi hajji aka ce su cire amma in suka zo inda mazan da ba nasu ba sai su saki niqabin su ashe kaga ka ce kana jin haushin wannan abu kuskure ne niqabi ba wajibi bane akan kowace mace in ta sa hijabi sai ta sa niqabi amma kuma kamala ce dan ta saka wani abu ta kare yi na kamala watakila tafi jin kanta tafi samun nutsuwa watakila a gida da za ta zo fitowa akwai watakila kwalliya a fuskar ta da ta yi wa mijinta kuma fita ta kama ta ba ta fita da wannan kwalliyar ba sai ta ga za ta iya fita ta je ta dawo ba ta da lalata kwalliyar ta ba ta sa niqabi menene a ciki sauraka kike abu dan ke ba kiyayi wannan ba karamin illa bane da shi ba karamin kuma hatsari ne da shi ba domin in ya zanto abu ne da shari'a ta zo da shi ko da ba ta wajabta ba dan ba ce akai abu ba wajibi bane ka jawo shin sa ba ka duk sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi ba wajibi ba kana azumin litinin kana azumin alhamis ba wajibi bane to sai ka ce kana jin haushin mai azumin litinin da alhamis ba sai bai dace ba saboda akwai sunnoni akwai abubuwan da ba su zama mustahabbi ne in mutun yayi su yana da lada kari to kai ko ba ka iya ba sai ka maji masa jinjina kai ma kai fatan ina ma Allah ya baka damar ka ganka cikin masu yin wannan abu amma kice kina jin haushin yarki za ta sa niqabi ko za ta rufe fuskar ta saboda ta zaba haka kuma tana jin haka tana jin dadi kuma ba laifi tayi ba mata Annabi duk suna yi kuma kice ke kina jin haushin abu ba wannan ba karamin abin nan bane ke da kike son abin ki ki ba ta da hurumin kamar ita kamata ma ki yadda zaki ki raba ta da wannan mummunar aqidar ba ki fasa yin abin da mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi ba
to sai sakon Muhammad Ismail yake cewa idan ya sayar da filin sa shin akwai zakka akan kudin koko sai kudin ya shekara sannan zai fitar da zakka akan su
idan mutum yana da fili wanda ya saya ko dan yayi gini ko dan yayi ƴaƴansa gini ba wai kadara bace ba wai kadara daga cikin kadarorin su ba amma dai ya saya ne dan bukatar sa sai kuma ya ga zai sayar sai ya sayar sai ya dawo kudi to da zai ya dawo kudi to ba daga lokacin ne zaka fitar masa da zakka ba sai idan ya shekara ya to ya kai nisabi kuma sannan shekara ta zagayo lokacin da ka sayar din watan ya kuma dawowa to a lokacin ne zaka fitar masa da zakka in kuma cikin dukiyar ka ne kadarori kana da kadarori da yawa sai ka saida wata kadara daga cikin kadarorin ka wato in ce kadara nan dukiya ce ka saya ta kasuwanci filaye ne kana harka da su kana kasuwanci ba dan kai ka shiga ba ka saya ne dan to in ka tashi duk shekara ai kana musu zakka kana lissafa abin da kake da shi da farashin da yake da shi a kasuwa ka yi zakka to in ka tashi shi ma wannan dukiyar da ka sayar zaka shigar da ita cikin wannan lissafin ne ma'ana yanzu a ce wannan kadarar kafin ka sayar da ita an yi wata biyar saura wata wata abin wata wata bakwai zakarta ta yi shikenan daga lokacin wata bakwai su kudinka zakarsa ta yi sai ka hada da wannan kudin da ka sayar amma in kaya ne da ka mallaka ko kuma ka sayar wanda da ka sayi shi dan amfanin kanka ka sayar to ba daga zarar ka sayi zaka fita zakarsa ba sai ya shekara
to sai wanda yake cewa mallam menene hukuncin da kudin da customomi suke ba su bayan sun ga mai musu aski ko yankan farce ko kuma zuba mai a gidan mai la'akari da cewa sun riga sun biya kamfani nasu kudin wannan kamar kyauta ce suke ba su a matsayin su na ma'aikatan wurin
ba wai duka kudin da aka ba ma'aikaci bane ke haramun kyautar da aka ba ma'aikaci yake haramun ya karba ba sai kyautar da za ta yi tasiri akan aikin sa yayi rashin gaskiya ita ce aka haramta akwai ma'aikacin da ba shi da wani abu a hannunsa ba zai iya yin wani abu na rashin gaskiya ba akan aikin da yake yi to da ba magana da an ba shi kyauta ki karba mai zuba mai a gidan mai lita ce sananniya ce an san adadin litar da aka ba shi kudin da ake bukata a zo a samu a gurin sa wanda kan gidan mai akwai iya abin da yar alisafe ki in ya sayar ga lita na alisafe take saboda in yazo ya sayar ka zo saya ba da za a yi ci bare maka alfarma ya dan kara maka ko ya rage maka bala kai kuma a ce ka bashi cin hanci ko ka bashi dan gobe in ka zo ya dan kakkara maka duk babu wannan saboda haka dan ka gan shi a galabe ci ya sha rana dan abin da ake bashi dan ba isasse yake yi ba ka dauka wani abu ka bashi ba cewa ya ci haramu ko yana gadin gidan mai ko wani abu irin wannan so ba wai irin wannan kyautar ake magana ba wani ne an sa shi wani aiki karkashin sa shi yake kiyasta aikin wasu yan kwangila misali in sun yi aiki sai ya je ya gani ko wani abu ake so za a bayar sai in ya ba da shaida cewa wani abu ya cancanta a bayar sannan za a bayar to irin wannan in ka ba shi kyauta kana yin wannan da koyuwar ya zo ya rashin gaskiya kai aikin da bai kamata bai ce yayi saboda ka ba shi wani abu kamar yadda dai yanzu yake faruwa wannan shine ake hacewa a haramta kamar yanzu masu karbo zakka a da zakka shi kai mai karbo zakka sa'i ko aljabi da zai je karbo zakka ko al'amil shi zai lissafa abinda kake da shi na dukiya dabbobi ne shanu ne raƙuma ne awaki ne in dukiyar kayan amfanin gona ne shi zai lissafa kana da kaza to zakkan mu a cikin dukiyar ka kaza ce in shanu ne shi ya san wanda ya kamata ya karba nau'in shanun da ya kamata ya karba ko awakin da ya kamata ya karba ko raƙuma to in ya zanto akwai wani abu da zai shiga tsakanin masu dabbobin nan ko masu dukiyar nan da shi mai zuwa yayi wannan lissafin kaga za a yi samu matsala zai iya zuwa ya rage a lissafi zai iya zuwa ya karbo dabbobin da ba su irin su ya kamata ya karba ba ya karbo marasa kyau to duk wannan gudun wannan aka ce to kar su bashi wani abu ya karba kamar alkali a kotu yake wa masu rigima aso su ma shi yake musu alkalanci yace ga mai gaskiya ga mara gaskiya in ya zanto wani da karin bashi abu koda ba yi da wata case a kotun sa wata rana za a kawo da case kuma ya zanto bai da gaskiya shi ko na ya saba karbar ihsanin sa to wadannan su ake cewa an haramta musu karba amma ba wai kowane irin aiki kake ba koda ba kai da aiki ne wanda ba yi da wani tasiri ka dauki direba yana tuka ka sai wani abokin ka ya dan bashi wani abu sai ya ce haramun ne ya karba saboda ya tuka ka me wanda tasiri zai tuka shi tuka ma'aikaci ne kana biyan sa amma kuma wani abokin ka da kuka je gidansa sai ya ce wani zo ka karbo kaza sai ya ce ai ma'aikaci ne ina biyan shi haramun ne ka bashi wani abu wannan babu wanda ya taba irin wannan fatawar
to sai shi kuma ne yake cewa ya ga wasu alkalai ko kuma tambayar sai ta ce ya ga wasu alkalai suna daukar 1/10 idan sun yi rabon gado kuma yace shi bai ga inda aka ambaci hakan ba a cikin ayoyin rabon gado shine ke tambayar shin suna da wata hujja ne
suna cin kudin dukiyar marayu ne ba bisa gaskiya ba wanda kuma wuta suke ci balbal الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا ونركوني مي تسناني ga dukkan wanda zai kai hannunsa kan dukiyar maraya bisa zalunci ana raya dan ko yaki ko ya so sai ya bashi yanzu kamar wanda suke dauka din ai ba zabin masu dukiyar bane suka ga barasu yi musu ihsani a'a wani ka'ida suka sawa kansu tare da cewa su gwamnati ta dauke su aiki wannan aikin kuma suke ana biyan su albashi ma'ana waɗannan abubuwan da suke warwarewa al'umma na bukatun su ko na shari'o'in su shine gwamnati za ta biya su kuma akan wannan to kuma sai ya zo yana dauka daga cikin dukiyar marayu wannan duk wanda ya dauki wannan komun kankanta sai ya dauki wuta kuma ranar gobe kiyama sai ya ga wannan wasa ya sauna sa'ira din haka baya halatta babu inda aka halatta wannan cewa dan ka raba to mai aikin ka dama abinda aka saka kai kenan kuma kai kuma arabiyan ka albashi akan wannan na'am
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan menene hukuncin riba da suke samu a gidajen mai lura da cewa gwamnati ce take sanya farashin kowace lita yace hakan yakan sanya wani lokacin su kan sami mai da sauki sai a waye gari gwamnati ta kara masa farashi sai ribar ta su tai yawa amma wasu lokacin kuma sukan fadi
to ba zan gane ya yake nufi ba ma'ana gwamnati ta sayi min a wajen su ne ko ta sayar musu da banban dai gane ban gane tambayar ba gaskiya ya sake bayanin tambayar ni da na sani gwamnati tana sanya subsidy ne tana to za ta ba su farashi ne akan cewa kaza take so su sayar ita kuma gibin da yake tsakanin abin din su ita kuma ta cike musu gibin da aka samu gibin nan zai iya yawa zai kadan gurgurdan yadda mai yayi tsada a duniya amma ba ban san ta shi ina ne za su ci riba ko su fadi ba ban zai ba san harkar ba
to sai shi mai tambaya na karshe yake cewa shi dalibi ne ya kusa kammala jami'a amma kuma yace shekarunsa sun ja yana ganin ba zai iya zuwa yin bautar kasa ba to shine yake tambaya halatta ya rage waɗannan shekarun nasu domin ya samu damar zuwa
to me yasa zai rage tunda ita gwamnati ita ce za a iya za a baka exception cewa kai ka wuce shekarun da sai an saka kaje kai wannan dawainiya saboda ka tafi a baka takarda kawai kai an togace ka kaje ka nemi aiki kai to me nace sai kaje in kaga haka to kwadayi ne na dan abin da ake dan bayarwa ga waɗanda suke NYC wani hasafin shi yake ganin to bare ya ƙarya ya rage shekarun sa dan in yaje ya dan sassamu kafin zuwa wani lokaci wannan ba halatta ya kamata mu san duk abin da aka yi shi kan tsari dan a girmama dan a taimaka mu wasu bai kamata kuma mu rika kauce musu ba wannan abin shi ya kashe kasar mu kowa da dalilin doka sai a rika yin ƙarya dan saboda a kauce mata koda kuwa cikin kauce mata din akwai cutar da wani sani wannan kudin da za a yi ba a ba kudin al'umma ne aka ware su saboda masu kaza 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 kai kuma aka ga kai wasu shekaru bai kamata a sa ka kaje ka shiga cikin wasu ai ta tsalle da kai amma saboda mutuwar zuciya sai ka ce bari ka rage shekarun ka dan ka je ka karbi wannan abin na shekara daya wannan ba ya dacewa
tuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-36-0145 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalawar shirin Anas Idris Hassan ne kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.